Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 8 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya, za a ji yadda ake ta fama da rashin tsaro a jihohin Adamawa, Taraba da Kewaye.
Daga takun zuwa Ukari, daga takun zuwa Katsina Ala, daga takun zuwa Katsindila, zuwa Jintaku. Duka hanya ba dare ba rana za ta ɗauke mutane, suna kuma harbin mutane, su kashe mutane.
Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Za a ji labaran wasanni, sannan za a kuma ji shirin tasirin Ramadan a wurin matasa. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yau Asabar, ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 401,000 da waɗanda suka mutu 402,000 a cikin awanni 24 da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da India sun fi haka yawa, kuma ƙaruwa al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Babban jagoran 'yan adawar India, Rahul Gandhi, ya buƙaci Prime Minister Narendra Modi a cikin wasiƙa jiya Juma'a da ya aiwatar da dokar kulle a faɗin ƙasar da hanzarta cigaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar. Prime Minister Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa goren gayyatar yarin mai jiran gado na Saudiya, Muhammad bin Salman, wanda da kansa ya karɓi kan da tawagarsa a filin jirgin saman Jidda. Jami'an Pakistan sun ce yarima mai jiran gado, wanda sau da dama ake kiran sunansa MBS, sannan kan daga baya ya gudanar tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsin sojan Pakistan Janar Kamar Javed ya shiga. Bajwa ya riga ya kasance a Saudiya don tattaunawa kan haɗin gwiwa tsaron ƙasashen biyu. A daren jiya an gubza faɗa tsakanin Falastinawa da 'yan sandan Isra'ila a haraban masallacin Al-Aqsa da sauran wurare a cikin Kudus ya bar Falastinawa sama da 200 rauni, in ji likitoci a yau Asabar. Yayin da birnin ke fama da ƙarin rikici bayan kwashe makonni ana fuskantar tashin hankali. Zanga-zangar da ake da dare ta ɓarke a farkon watan Ramadan mai alfarma kan takunkumin 'yan sanda a wani wurin taro mai farin jini, kuma 'yan kwanakin nan ta haddasa barazanar fatattakar Falastinawa da dama daga gidajensu a gabashin Kudus, wanda ɓangarorin biyu ke ikirarinsu a shekarun da suka gabata ana fama da rikicin. Ba a san abin da ya haifar da tashin hankalin a Al-Aqsa ba, wanda ya ɓarke lokacin da 'yan sandan Isra'ila masu yawa cikin kayan shirin kota-kwana aka jibge su, yayin da dubban musulmai masu ibada ke gudanar da sallar magariba akan tsaunuka. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa a jiya Juma'a cewa dole ne Amurka da Mexico su haɗa kai don rage shige da fice daga Mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a Amurka ta tsakiya. Mataimakin shugaban ƙasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shige da fice ta zamani da shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Harris ta faɗa wa Lopez Obrador cewa yana da matuƙar alfanu ga ƙasashen biyu don magance tushen dalilin yin ƙaura daga El Salvador, Guatemala da Honduras, waɗanda suka zama yanki a Amurka ta tsakiya. Ana sa ran wata roka mallakar ƙasar China za ta shigo duniyan nan a ƙarshen makon nan, amma masana ba su san inda tarkace daga rokar za su faɗo ba ko kuma daidai lokacin da za su faru ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Wang Weibin ya faɗa a ranar Juma'a cewa da wuya roka ta haifar da ɓarna. Wang ya faɗa manema labarai a Beijing cewa galibin rokar za ta ƙone ƙurmus yayin sake komowa duniya. Yiwuwar wannan aikin ya haifar da cutarwa a ƙasa ya yi ƙasa matuƙa. Ya ce China tana bibiyar rokar yayin da ta tunkaro duniya, kuma za a fitar da duk wani bayani game da ita cikin lokaci. Daga ƙarshe kasar Amurka za ta shiga yarjejeniyar duniya don kawar da mummunan tashin hankalin tsauraran ra'ayi akan yanar gizo. Fadar White House ta faɗi a jiya Juma'a, kimanin shekaru biyu bayan da gwamnatin Trump ta ƙi yin hakan. Jen Psaki, sakatariyar labarai ta fadar White House, ta ce Washington za ta bi sahun Christchurch Call for Action don kawar da 'yan ta'adda da dukkan abubuwan tashin hankalin da suka kafe a yanar gizo. Alƙawarin duniya da gwamnatocin mambobin ƙungiyar da ƙawayenta na fasahar ke yi na haɗa kai don magance matsalar ta'addanci da muggan maganganu ta hanyar intanet. An ƙirƙiro wannan shiri ne bayan garin New Zealand, inda wani ɗan bindiga mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 51 a masallatai biyu a cikin shekarar 2019, yayin da yake watsa yadda yake cin zarafin kai tsaye ta shafin Facebook.
Sarfilu Hashin Gumel aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda ake ta fama da rashin tsaro a jihohin Adamawa, Taraba da kuma Kewaye. Salisu Muhammad Garba gare ka.
Kun daukari dai su ne kananan hukumomi da suka fi fuskantar matsalar tsaro a jihar Taraba. Akasari ma dai sannan tabbatar min da cewar lamarin ya shafi tattalin arziki na al'umman wannan yankin, domin kuwa a daidai wannan gabar akwai wata hanya da bata iya biyuwa, wadda hanyar kuwa ita ce take farfaro da tattalin arzikin al'umma mazauna wannan yankin. Muhammad Sani mazauni ne a karamar hukumar Takum.
Daga Takum zuwa Ukari, daga Takum zuwa Kaduna Ala, daga Takum zuwa Kasimbila zuwa Chokam, duka hanya ba daidai ba rana ta ɗauke mutane, suna kuma harbin mutane, su kashe mutane. Wadda suka ɗauka sun shiga da su tare da mota, su cikin yankin Allah da daddare an samu hadarin ruwa na gaske. Guguwa ya je wurin, ta hanyar guguwa ɗin ne Allah ya ba su mutu, suka kai daga wurin suka kama kuɗi. To amma kin na ba su su idan sun kama mutane ma ko an kai musu kuɗi ba ta fitewa, ƙarshe sai dai a samu labarin mutum ya mutu kawai, domin suna azabtar da mutane sosai. Tun da aka ɗaga roadblock ɗin soja ake ta samun wannan matsala kullum a wannan gurin. Shi kuma hanyar Katsina Ala shi ma daga inda ake yi zuwa ta kilomita 8 ne, kullum ana kashe mutane. A ranar Lahadi da ya wuce an kashe mutum 6 a wurin.
Ku da kuke zaune a wannan yanki, wani halin rayuwanku yake ciki?
Gaskiya ana cikin halin matsayi kwarai da gaske. Akwai rashi, ɗan kasuwa ba ka zuwa. Hanyar shiga Takum ya zama guda ɗaya ne kawai, daga cikin Takum sai dai ka haura Jalingo ka tukuna ka dawo Uka. Taimakon kilomita 77 sai ka yi kilomita 200 zuwa 200 sannan ka zo Uka.
Alhaji Idi mazauni ne a ƙaramar hukumar Ukari, shi ma ya tabbatar mana da hakan matsalar tsaron da ta haddabe su sakamakon yawan garkuwa da mutane da ake a wannan yankin.
To daga Ukari dai ya zuwa ta jami'an tsaro a hanya zuwa Zakidan, duk ba komi a yanzu. Amma tsakanin Zakidan zuwa Katsina Ala ana samun masu ɗaukar mutane. A Ukari kuma ɗaukar mutane ya kai kamar kilomita 10. To dab da Benue kenan, iyakar mu da Benue shi ne aka samu wannan. Tsakanin Ukari zuwa Jota, wato wannan mil 10, da kuma bayan garin Ukari zuwa hanyar Kwatan Zuri ana kiran shi hanyar Kente kenan. Sai Ukari kuma zuwa Sukundi. An samu wani attack da daddare, amma Allah ya kawo sauki.
To ko menene rundunar 'yan sandan jihar Taraba za su ce akan wannan matsalar tsaro da ya addabi yankin Ukari da kuma Takum? DSP David Misa da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ya tabbatar da cewa suna iya nasu kokari domin ganin an sha kan wannan matsalar tsaro a wannan yankin.
Jami'an tsaro suna iyakacin kokarin su da tabbatar da cewa sun rage waɗannan ayyuka. Mu kuma a nan Taraba da muka samu kanmu a cikin waɗannan hali na kama mutane da garkuwa da makami a lokuta, to kiran da za mu yi waɗannan 'yan jiha shi ne su haɗa kai da jami'an tsaro su yaƙi wannan irin ta'addanci.
Ambassador Hassan Jika Ardo da ke zama dattijo a jihar Taraba shi kuwa cewa ya yi wannan lamari dai sai dai a ce la haula wala quwwata, domin kuwa abin ya ci tura.
Zubar duk abin da ake yi din nan a koma a inganta harkar tsaro din nan, a tallafa wa jami'an tsaro din nan, 'yan sanda da soji, a inganta harkar tsaro. Duk wani cigaba da kike so ka kawo sai akwai tsaro wanda za ka fara din nan, sai suna raye da za su fara da abin da kike so ka yi din nan. Bellantama a jihar Taraba ba abin da yake tafiya. To kuɗaɗen nan da ake wasewa a tafi da su, a ba wa jami'an tsaro, a inganta, a sayo musu kayayyakin aiki, a sayo musu motoci, a tallafa musu, wanda shi ɗaya zai kawo mana zaman lafiya. Kuma a haɗa kai da talaka wanda jami'an tsaron da hukuma ma'aikatan gwamnati, kowa a haɗa kai akan wannan. Babu magana addini ko kabila. jiha ko yanki wanda kada zai kawo mana zaman lafiya.
To sai mu ce Allah ya kawo wa al'umman wannan yanki mafita daga cikin halin da ake ciki na rashin tsaro a jihar Taraban. Salisu Muhammad Garba, sashin Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
A gaida Salisu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsoshin masu sauraron mu da dama da suka yi tambayoyi kan batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan, da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe shi ma na amsoshin wasu masu sauraron mu da dama da suka yi tambayoyi kan tarihin marigayi shugaban Chadi Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata 19 ga watan Afrilu. To idan dimbin masu sauraron mu da suka yi tambayoyi game da watan azumin Ramadan na saurare, ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na hudu kuma na ƙarshe na amsoshin da yake baku, inda zai dan koma baya kaɗan ya ɗora kan bayanin da yake yi kan muhimmancin ranakun ƙarshe na watan Ramadan.
Kamar yadda muka yi bayani a baya, Ramadana kwanakin suna ƙarewa ne, alkhairinsa suna ƙaruwa. To a ce mutum sallar da yi ta nafila raka'a biyu, Allah ya karɓe ta a wannan daren, za a bashi lada aƙalla wanda ya yi ainihin watanni 2000 yana ibada. To sai ka yi lissafi gaba ɗaya, mutum nawa ne ke iya samun su shekara 80 ma a cikinmu a duniya. Kuma a ce misali, Allah ya sa a bana shekara ta 1441 na hijira ka dace da Lailatul Qadari. Kafin wannan shekara ma a baya ka dace da Lailatul Qadari aƙalla guda 10, ko kuma tun daga balagarka har zuwa mutuwanka ka dace da Lailatul Qadari aƙalla guda 20 ko 30. To kai lissafi shekara 84 ko da 33 sau 80 sau 20 ko 30, kaga shekaru suna da yawa. Saboda haka wannan Lailatul Qadar da Allah ya boye a cikin goman ƙarshe ga al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallama na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba. Idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu, akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah, akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara 1000 ko fiye da haka, akwai wanda suke yi. Amma sai ka iske mu da shekarun mu da ba sa wuce 60 70 80, in an yi ainin ne a samu mai 100 100 da. To amma za ka iske in aka tara ayyukanmu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukansu, saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma irin su Lailatul Qadar din da bai ba mu wasu al'ummomi kafin mu ba. Saboda haka akwai Lailatul Qadari, yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kaman yayi ainihin ibada na shekara 80 da wani abu. Sa'annan akwai su itikafi, sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijin sa yayi, ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa. Duk waɗannan abubuwa garaba sa ne da Allah madaukakin sarki ya tanada ma wannan al'umma. Sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba, sai wanda ya nema. Kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshinsa cewa wannan ya dace da Lailatul Qadari ko ya ganta ba, sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren. In misali ana azumi da ainihin zafi ne, yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba, sa'annan babu hayaniya, babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu, da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan Ramadan din yana ƙara kusantar Allah da ayyukan alkhairi, yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu Allah. Sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wanda Allah baya so, yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi. To waɗannan duka alamomi ne, don haka ba a samu wannan ba, ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe. Don haka kuma kamar yadda muka yi bayani a baya, Ramadana kwanakin suna ƙarewa ne, alkhairinsa suna ƙaruwa. Saboda haka mu roki Allah ya bamu ikon tashi, ya cire mana kasala, mu yi don Allah, in mun yi kuma Allah ya datar da mu, in ya datar da mu Allah ya karba mana kuma ya tabbatar mana da sakamakon abin da muka aikata tun daga duniyar mu har zuwa makomar mu ta aljanna insha Allah. Sa'annan aka ci gaba da cewa me ya bambanta goman karshe da sauran ranakun watan azumi, to kamar da muka yi bayani dai shine abin da muka ambata a baya, akwai su itikafi din bayan lailatul qadari, sannan kuma akwai wato ainihin wato bada zakatul fitr, wato ma'ana zakkan kono wanda ainihin wato ake bayarwa ga mabukata kafin a tafi sallar Idi, wannan kuma ba wai sai wanda ya tara dukiya ta shekara ko kuma ta kai nisabi ba, koda yaro aka haifa namiji ko mace bawa ko ubangidan bawa a yayin da ake da bayi, to wannan zakar matukar suna raye kuma suna da halin fitarwa, to ta wajaba a gare su fitar da ita kafin sallar Idi, don wannan din yana kara karfi wa karban ibadar mutum da yi a cikin watan azumi, sannan kuma yana kara dankon zumunci da alaka tsakanin masu shi da marasa shi, domin kuma wannan shike kara hadin kan al'umma baki daya, ranar da za a wayi gari da wanda ake ganin bai da shi da wanda ake ganin mai shi ne, kowa zai tafi Idi yana murna yana farin ciki dan ya ci abinci kuma al'umma sun tuna da shi. Dan haka wannan a takaice shine bayani akan ainihin wato wannan wata mai alfarma na Ramadana, sannan kuma mutane su lizinci istighfari tsakanin su da Allah da kuma karatun alqur'ani mai girma, kamar yadda muka yi bayani ko su karanta ko su je guraren da ake ainihin tafsirai ko kuma su saurara ta kafafen watsa labarai, musamman kafafen watsa labarai na radio, talabijin, jarida da kuma wannan social media da ake da shi a yanzu, dan haka duk waɗannan za su taimaka wa al'umma don samun kusanci zuwa ga mahaliccinsu. Muna fata Allah ya karbi ayyukan mu na Ramadana da ma sauran ayyukan mu baki daya, ya zama sanadiyar samun tsiran mu a nan duniya da lahira, ya zaunar da kasashen mu lafiya, yaye mana dukkan wata cuta da musiba da wata annoba, ya raba mu da talauci kuma ya mana kyakkyawan karshe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu, su ma da yawan gaske da suka yi kan tarihin marigayi shugaban Chad Idris Deby wanda aka kashe ranar Talata 19 ga watan Afrilu. Nan ma ga babban wakilin harkokin tsaro na sashen Hausa Hassan Maida Kaina da kashi na ƙarshen na ansar da ya samo muku daga wani ƙwararre kan sha'anin yankin tafkin Chadi kuma tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya, Malam Nasiru Zaharuddin, wanda Hassan Maida Kaina ya ci gaba da masa tambayoyi kamar haka.
Duba da cewar ana zargin cewar shi komai da ruwanka ne, musamman wurin alaka da 'yan tawaye, ya da alaka ne da General Halifa wato jagoran 'yan tawaye na Libya?
To kaga wannan kisan da aka ce an masa ma, wasu na zargin cewa akwai wasu 'yan tawaye na Libya da su aka hada baki da sauran 'yan tawaye na kasar Chadin aka kai masa wannan farmaki da aka yi nasara a kansa, ko da yake ana zargin kuma akwai wasu 'yan cikin gida ma da suka hadu aka yi wannan abun. To ganin yanda ake zargin cewa matarsa ma da 'ya'yansa duk sun tafi gudun hijira kasar Kamaru, to kaga anan ga kuma duk da cewa gashi danta shine yake shugabanci, to kaga akwai matsala a cikin iyalan Idris Deby kanta. Kuma sai in ga kamar irin abun nan ne da ya faru a Congo na kabila, sai gashi an sa dan kabilan kuma ya zama shugaban kasa a Congo.
Yauwa, kaga wannan kuma yasa wasu daga cikin jaridun yanar gizo suke zargin cewar kamar akwai hannun wato wasu kasashen waje wurin wannan mutuwan, sannan kuma kamar yadda kashe din da hannun wasu daga cikin dakarun fadar shugaban kasan. Misali ya kake kallon waɗannan zage-zage akan nan daban-daban?
To, ka san idan aka ce mutum ya riga ya rasu ko kuma an yi dauki ba da irin wannan zaka ji zarge-zarge da yawa. To, amma ganin yanda ita ƙasar da ta renan su Faransi take da tafiyar da harkokinta da ƙasashen da ta rena, shi kuma Idris Deby kaman ya yi ƙarfi yanzu. Kusan a ce kaman ya mafi karfin ita Faransin a nan da Afirka, irin abubuwan da yake yi, to ita ko ba irin wannan abubuwan take so ba, wannan zai iya ja masa matsala idan yayi abin da ba shi kenan ba.
Shi Idris Deby da yara da yawa wanda kuma duka sojoji ne, sanannu a cikinsu shi ne shi wannan sabon shugaban sojan na kasar, wato General Muhammad Kaka. Akwai kuma wato Kanar Zakariya, wanda ake raɗaɗin cewar an samu baraka tsakanin iyalan biyu dangane da jagorancin ƙasar. Me za ka ce akan wannan?
Eto, ai, wannan shi ne ya sa watakila ma ka ga ita uwar gidan Idris Deby ta tattara yanata ta bar ƙasar ta koma Kamaru, ta je tana gudun hijira a can. Akwai shi kansa Ibrahim ɗansa, shi ma yana cikin waɗanda ta kwasa suka tafi da Amira Essa. To, kaga akwai wani wata baraka a cikin iyalin na shi shugaba Idris Deby, wanda rasuwarsa ta kawo wannan barakar ta fito fili yanzu.
Da yake shi shugaban ne yanzu General Muhammad Kaka din, shi ɗanta ne ko kuma ɗan wata mata ne daban?
Kamar ɗanta ne shi ma General Kaka. Domin ita amaryar da ya aura daga Sudan ya auro ta, kuma duk bai fi shekara 10 ko 11 ba da yin wannan auren. Saboda kaga zai wahala a ce ta haifi ɗan da har ya zo ya zama shugaban ƙasa.
To, yanzu a kalma ɗaya, shugaba Idris Deby, Allah ji ƙarai, da me za a iya bayyana shi? Gwarzo namijin duniya ko kuma akasin haka?
To, za a iya bayyana shi a abubuwa biyu. Gwarzo ne namijin duniya, amma wanda ya kuskure kuskuren makalewa a mulki yake da ya sauka daga mulki. Da ya sauka daga mulki, da watakila an zana sunansa da De Gaulle a ƙasar Chadi.
To, sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Guri da Malam Nasiru Zaharuddin da suka ansa mana tambayoyin, da kuma wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Yanzu kuma ga shiri na gaba,
wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta bi Manchester City har gida, ta doke ta da ci 2-1 wasan gasar Premier ta Ingila ta mako na 35. Sakamakon wasan ya sa a yanzu City din za ta kara jira har a wasa na gaba kafin ta sami tabbacin lashe gasar ta Premier ta bana. City din na buƙatar maki 3 ne kacal ta sami tabbacin ɗaga kofin gasar. Ta kuma soma da azamar yin haka, to amma kuma Chelsea din da ke tashe da matasan 'yan wasa ta yi kura daga baya, ta farke kwallon da aka zura mata a rabin lokacin wasan na farko, kana kuma ta zura kwallo ta biyu da ta bata nasara. Wannan ne karo na biyu da Chelsea din take samun nasara akan City a cikin makonni 3, bayan da ta doke ta wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin FA a watan Afrilu. Ƙungiyoyin biyu ne kuma za su fafata wasan ƙarshe ta cin kofin zakarun Turai a Istanbul a ƙarshen wannan watan. To, sai dai sakamakon wannan wasan na yau ya ƙara wa Chelsea din da magoya bayanta ƙwarin gwiwa a yayin da ake shirin fafata wasan na zakarun Turai. Duk da yake manazarta lamuran wasanni, na ganin cewa ba a san maceto ba sai miya ta ƙare. A ƙasar Spain kuma, ƙungiyar Atletico Madrid da ke saman teburin gasar La Liga a yau ta yi kunnen doki da Barcelona ba wanda ya zura ƙwallo. Wannan ya sa abokiyar adawar su Real Madrid take da sauran fata a fafutukar lashe gasar ta La Liga ta bana. Idan Real Madrid din ta yi nasara a wasanta da Sevilla da ke ta hudu a tebur a gobe Lahadi, za ta daidaice da Atletico da yawan maki, to amma za ta haye saman teburin gasar kasancewar ta zarta Atletico din da yawan kwallaye. To, sai dai fa dukkan kungiyoyi hudu da ke saman teburin gasar kowannen su na da damar da zai iya lashe gasar ta bana a sauran wasannin da suka rage na gasar. To sai dai a kasar Jamus kamtuni da aka tabbatar da kungiyar Bayern Munich a zaman zakar gasar Bundesliga ta bana karo na tara kenan a jere bayan da ta ragargaza Borussia Mönchengladbach da zunzurutun ci 6 da nema a yayin da kuma babbar abokiyar takarar ta da ke binta a tebur wato RB Leipzig da ta kota shakashi a hannun Borussia Dortmund da ci 3-2. Leipzig din ta soma wasan na yau ne tare da tazarar maki 7 a Bayern Munich, wanda a yanzu makin suka koma 10 tare da sauran wasanni 3 kacal da suka rage na gasar. A bangaren Dortmund kuma wani nasara kan Leipzig ta daga ta saman teburin gasar zuwa ta 4, wanda kuma ya kara karfafa fatan su na samun gurbi a gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
Sunana Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultanin Sa'ar Abubakar da ke guyuwa lokacin jihar Sokoto. Azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske. Na farko, zai sa su taso cikin bautar Allah. Hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Huraira cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi. Cikin su akwai washabun na shafi ibadati rabbihi, da wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa kara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar, su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah, kuma za su iya ci gaba su daure cikin bautar Allah. Dan shi annabi ya ko ya mai yaro sallah da shekara 7 a buge shi in ya kai shekara 10 bai yi ba, wacan duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadati rabbi, ya samu wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Azumi yana rage karfin shawa da karfin jiki. To matashi mai jin karfi wanda yake mafi karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah, kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci, to an kare wannan shawar ta tafi abinda bai dace ba da sauransu. Yaje ya daki wanda bai dace ba, yayi amfani da karfi wajen tashi hankali. Shaye-shaye da ake yi, shaye-shaye suna kare azumi. Naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfijiri zuwa faduwar rana, to ana kyautata zatun ya saba da kamewa na wani lokaci. Mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba, to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba, to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da dukkan darasi daga hakan. Ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙanana, kowa na azumi ana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki. To wani yana ba su cewa al'umman nan fa tana buƙatar haɗin kai, tana buƙatar na sama ya taimaka ma na ƙasa, kamar yadda ake cewa wannan yara su ne manyan gobe. To ya kamata su koya daga manyan su koya ga al'umma gaba ɗaya, wanda ke duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi.
To da fatan an amfana. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Yau Asabar, ma'aikatar lafiya ta India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 401,000 da waɗanda suka mutu 4,200 a cikin awanni 24 da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amana cewa alƙaluman ƙididdigar da India sun fi haka yawa, kuma karuwa al'amuran ba za su kai ƙololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki 3 a Saudi Arabia don bunƙasa dangantaka ta tarihi tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna ƙawance. Ziyarar na zuwa ne bisa goren gayyatar yarinyar mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman, wanda da kansa ya karɓi kan da tawaggarsa a filin jirgin saman Jidda. A daren jiya an gubza faɗa tsakanin Falasɗinawa da 'yan sandan Isra'ila a harabar masallacin Al-Aqsa da sauran wurare a cikin Kudus ya bar Falasɗinawa sama da 200 rauni, in ji likitoci a yau Asabar. Yayin da birnin ke fama da ƙarin rikici bayan kwashe makonni ana fuskantar tashin hankali, mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa a jiya Juma'a cewa dole ne Amurka da Mexico su haɗa kai don rage shige da fice daga Mexico ta hanyar magance tashin hankali da cin hanci da rashawa a Amurka ta tsakiya. Mataimakin shugaban ƙasar ta yi roƙon ne yayin tattaunawar shige da fice ta zamani da shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.